Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar kasar China saboda ta gaza tsaye da shirin makamai masu linzami da na nukiliya da na Koriya ta Arewa. Bayan da Koriya ta Arewan ta yi gwajin makami mai linzami ranar Juma'a da ya fada a yammacin kasar Japan, shugaban Amurka ya zale fin kan China a magana da ya yi a maraice jiya Asabar. Yana mai cewa kasar Sin din cikin sauki da za ta warware wannan matsala. Kalaman na shugaban Amurka sun yi tifaki da na sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson, wanda ya fitar da sanarwa da a cikin zargi kasar China da Rasha saboda yadda Koriya ta Arewan take ci gaba da yi wa kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya karan tsaye. China ta yi tar da gwajin makamin da Koriya ta Arewa ta yi yayin da Japan da Koriya ta Kudu da Amurka suka ya sha alwashin za su yi aiki tare wajen gabatar da wani kuduri na Majalisar Dinkin Duniya da zimmar taka shirin makamai na Koriya ta Arewa birki. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta daga kausar lafazi ta musanta ikirarin da Iran ta ji Asabar cewa jirgin yakin Amurka na ruwa wanda yake dauke da jiragen sama na yakin ta sun bude wuta na gargadi kan wani jirgin kasar ta hanyoyi da suka saba ka'ida. Kamfanin dillancin labarai na Iran da ake kira IRNA a takaice ya ambaci wata sanarwa daga rundunar juyin juya halin kasar da ke cewa lamarin ya auku ne ranar Juma'a lokacin da jirgin yakin na Amurka mai suna USS Nimitz ya doshi wani wurin haƙar mai a tekun Gulf, a lokacin ne kuma wani jirgin yaki mai saukar ungulu da ke kan babban jirgin ya bude wuta kan wani karamin jirgin ruwa na Iran wanda ke dauke da sojoji. Kakakin rundunar mayakan ruwa na Amurka Lieutenant INM McNulty ya faɗa jiya Asabar cewa yayin da yake sintiri a cikin sararin sama na ƙasa da ƙasa a yankin na Gulf, wani jirgin yakin Amurka mai saukar ungulu ya lura da jiragen yakin ruwa na Iran masu yawa cikin ɗan karen gudu sun nufi kan jirgin ruwan na Amurka, kuma duk ƙoƙari domin yin magana da jiragen ya faskara. Kakakin ya ce saboda haka daga nesa jirgin wato mai saukar ungulu ya jefa alamomin wuta na jan hankali da ake kira flare da Turanci, wadda hakan ya sa jiragen ruwan yaƙi na Iran ɗin suka dakatar da tunkarar jirgin yaƙin na Amurka da suke yi. Cibiyar kula da aikacin mayakan ruwa na Amurka ta auna cewa matakan da mayakan ruwan Amurka suka ɗauka yana kan doka. Prime Minister Australia ya ce 'yan sandan kasar sun wurgaza wata makarkashiyar da 'yan ta'adda suka shirya da nufin kada wani jirgin saman fasinja. Masu bincike sun ce suna da bayanan cewa shirin kada jirgin ya kunshi amfani da nakiyoyi. An kama mutane hudu bayan wani samame da aka yi a fadin birnin Sydney jiya Asabar da 'yan sanda dauke da makamai da kuma jami'ai daga hukumar leƙen asirin kasar. Wata mace ta ce mijinta da ɗanta suna daga cikin waɗanda aka kama, ta kuma ƙaryata cewa suna da wata dangantaka ko alaƙa da masu tsauraran ra'ayi. Manyan jaman 'yan sanda suka ce su mamaye da suka kai yana da nasaba da zargin wata makarƙashiyar masu iƙirarin Islama, ko da shike babu cikakken bayani kan lokaci da wurin kai harin da aka bayar. Rahotanni suka ce 'yan sanda ba su shirya kai samamen ba, amma suka ɗauki matakin bayan da aka kai musu tsegumi. Prime Minister na Australia Malcolm Turnbull ya ce hukumomi sun wargaza wata makarƙashiya mai da aka tsara da kyau. An ɗauki ƙarin matakan tsaro a tashar jirgin sama da ke Sydney, yanzu kuma an fara shirin zuwa duk faɗin ƙasar. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Pakistan, jam'iyyar da take mulkin ƙasar PMLN a takaice ta zaɓi Prime Ministan ƙasar na wucin gadi, matakin da ya janyo suka daga 'yan hamayya kwana daya ba inda kotun kolin kasar ta kori prime minister Nawaz Sharif saboda ya ikariya ko ya boye kadarori da ya mallaka ketare. Sharif dan shekaru 67 da haihuwa shine jagoranci taron gaggawa na jam'iyyar birnin Islamabad inda shugabanni suka zabi minister mai na kasar Khan Abbasi ya gaji prime minister na tsawon kwanaki 45. Duk da nadin nasa Mr. Abbas ba zai kama aiki ba sai bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da nadin nasa. Shugaban Amurka Donald Trump da safiyar jiya Asabar ya hau Twitter ya soki lamirin wakilan majalisar dattijai na Amurka ƴan Republican bayan da suka gaza rusa wasu sassa na dokar inshorar kiwon lafiya da aka fi sani da Obamacare.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa uku ne. Na farko dai shine batun zaben jihar Lagos da aka yi cikin satin da ta gabata, kuma zaben ya bar baya da kura kaman kullun. Domin ko babban jami'ar adawa ta PDP ta ce an tafka magudi, yayin da jami'a mai mulki ita kuma ta ce batu ne na wanda ya sha kaye a zabe. Haka kuma muna dauke da wasu sabbin dokoki da hukumar zaben Najeriya ta samar kana. Za mu kawo mu tattaunawa da Mahmud Kwari yayin da sakataren hukumar zaben Jigawa akan sabunta katin rajista. Bari mu faro batun da zaben ƙananan hukumomin da aka yi a jihar Lagos wanda jam'iyyar PDP ta ce an tafka magudi, domin ko baya ga kansiloli hudu da ta samu bar samu koda shugaban ƙaramar hukuma ko guda ba daga cikin su 77 da aka yi takara. Kana jam'iyyar Akot ta samu kansiloli uku, yayin da ita jam'iyya mai mulki wato APC ta samu kansiloli 369. Duk da yake an gudanar da zaben cikin yanayin ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya, kila hakan ya sa jama'a ba su samu fitowa ba kamar yadda wakilin sashen Hausa a Lagos Babangida Jibrin ya aiko wa shirin zaɓe ko naɗi. Amma kuma ya ce baya ga ƙaramar hukumar mushin, kusan ana iya cewa zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana. Sai dai Alhaji Salisu ɗan Jumai Gezawa, wanda yana cikin jigajigan yaƙin neman zaben Tahir Maude, wanda ɗan arewacin Najeriya ne kuma na farko a nan kusa-kusa da ya tsaya takarar shugabancin ƙaramar hukuma a Gege, ya ce wannan zaben ba zaɓe aka yi ba, kamar yadda ya shaidawa Babangida Jibrin a hirarsu.
Zaɓe mu muka ci zaɓe saboda duk takardu na shaidar wato ƙuri'u da aka kaɗa na kowane kowace mazaɓa ko akwatin zaɓe mu ne muka ci a mafi akasarin guraren da aka yi zaɓe, musamman akwai wato ward A tabbas mu ne muka ci, yana na ƙasa, sannan akwai ward C, akwai ward D, akwai ward G guda huɗu a cikin bakwai, tabbas mu ne muka ci, kuma muna da shaidun takardun tabbatar da haka ɗin. To su kuma sun yi abubuwa irin na zaɓe ɗin nan na turo ƴan daba wajen an kwace akwatina, an kakkaɗa ƙuri'u da sun sai ko sun saci takardun zaɓe wato ballot papers kenan. Kai sannan abun mamaki ma da ɗaure mana kai shine wanda yake shine kakakin majalisar Lagos wanda shine kamar speaker kenan, wanda dan agege ne Honorable Basa, tabbas ya fito yana zagayawa yana baiwa mutane naira 2,200 a zaɓe. Da shi dan takarar chairman din na karkashin jam'iyyar ta APC shi ma Gunjabi kenan ya bi unguwa yana bada kuɗaɗe da sauransu, sannan sun turo ɗan dabarsu har aka kame mana mutanenmu guda shida yanzu haka suna nan a hannu. Dama wanda aka yi niyyar kamewa da ni akwai Muktar Hussein, akwai Muktar Shu'aib, akwai Salisu Yakub da Sani Salisu dan Muttaka, saboda mu ne kusan jigo a tafiyar wannan.
To da yake sun zargi rundunar 'yan sanda da marawa jam'iyya mai mulki baya, Babangidan ya nemi ji daga rundunar 'yan sandan ta jihar Lagos, amma hakan bai cimma nasara ba. To sai dai a wuri ɗaya ya ji daga bakin 'yan jam'iyyar APC kuma Umar Adamu Hassan ne ya yi magana da Babangidan akan wannan zargi. Ga kuma abin da ya shaida masa.
Zaben da ya gudana na ƙananan hukumomi a jihar Lagos, jam'iyyar APC ita ta lashe duk lahirin ƙananan hukumomi 20 da kuma ainihin gundumomi 37 su ya tashi 57 APC ta lashe duk illahirin kujerun ciyamomin da kuma kansalolin gabaki daya magana kuma da ainihin jam'iyyar adawa ta PDP take yi game da cewa ainihin APC ta yi magudin zabe wannan suna da yancin fadin albarkacin bakin su kuma ka san shi mai zurfin ido shi yake saurin kuka don haka dama mun san dole za su yi wannan ai hasashe da kuma zargi to amma ka san dama a koda yaushe aka gudanar da zabe hukumar zabe da kuma gwamnati ana kafa kotuna na sauraron kararrakin zabe duk wanda yake da korafi akwai wayannan kotuna dan ba da juma'a ba za a kafa su kuma kowa yana da yancin ya tafi ya je ya shiga da kararsa saboda ainihin a saurara kuma a duba idan hakika yana da hujjoji gamsassu da ya gabatar gaban wannan kotu kotu za ta ainihin dauki wannan nasara ta bashi saboda haka wannan shine ainihin abin da ya dace a doka da jam'iyyar PDP ya kamata su yi
daga batun zaben jihar Lagos sai kuma dokar zabe da majalisar dattijai ta amince da shi mai lamba 6 ga Nasir Adamu Ilkaya da karin bayani game da wannan sabuwar doka
Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da dokar zabe mai lamba ta 6 ta shekara ta 2010 da aka gyara a 2017. Aka amince da gyare-gyaren don inganta lamuran zabe cikin adalci. Muhimmai daga abubuwan da dokar ta kunsa sun hada da yanzu an amince hukumar zabe ta rika tantance dukkan masu kada ƙuri'a da na'urar tantancewa wato card reader ko kuma duk wata hanyar zamani da za ta kullo da ita lokaci zuwa lokaci. Jami'an kula da rumfunan zabe za su ke tura jerin sunayen mutanen da aka tantance da kuma sakamakon zaben daga rumfunan zabe zuwa cibiyoyin tara sakamakon zabe nan take. Jami'an kula da zabe da ya saba wannan zai fuskanci akalla daurin shekaru 5 kuma ba zabin biyan tara. Duk jami'an zabe za su rubuta jerin sunayen waɗanda aka tantance da sakamakon zabe akan takardun cikewa na hukumar zabe kafin tura zuwa cibiyar tara sakamakon. Ya zama wajibi abinda ke kan takardun ya zama daidai da wanda suka tura cibiyoyin tara sakamako. Yanzu hukumar zabe na da hurumin amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen gudanar da zabe wato kada ƙuri'a da na'ura. Bayan tara rajistar masu zabe a kundin littafi, haka nan hukumar zabe za ta adana rajistar ta hanyar na'ura mai kwakwalwa. Hukumar zabe za ta baje sunayen rajistar masu zabe a shafinta na yanar gizo akalla kwana 30 gabanin ranar zabe don mutane su duba. Jami'in zabe da ke da hakkin yin hakan kuma ya gaza aikatawa to zai fuskanci daurin wata 6. Hukumar zabe za ta adana bayanan sakamakon zabe na kowace rumfar zabe a na'ura mai kwakwalwa don ya zama kundin shaidar bayanai kan zabe. Yanzu tara sakamakon zabe zai zama ta na'ura inda ta hanyar duba sakamakon ta na'urar ne za a tabbatar da sahihin sakamako. Hukumar zabe za ta tattara bayanai da lambobin duk takardun zabe don bin sawunsu da sanin hakikanin halin da suke ciki. Jam'iyya da ɗan takaranta ya rasu bayan fara zabe da kuma gabanin sanar da sakamakon zabe na da damar kwana 14 ta yi sabon zaben fidda gwani don ita kuma hukumar zabe ta shirya sabon zabe a kwana 21 bayan rasuwar ɗan takarar. Wakilin jam'iyyu na da ikon duba ainihin takardu ko kayan zabe kafin gudanar da zabe duk jami'in zaben da ya hana ruwa gudu zai iya fuskantar ɗaurin shekara ɗaya. Ba jam'iyyar da ke da hurumin tilasta maganar ka'idar tsayawa takara ko ba da izinin tsayawa takarar zaben fidda gwani ga duk wani ɗan Najeriya in dai ba hakan na kunshe a tanadin tsarin mulki na 1999 bane. Yanzu ba za a iya kalubalantar wanda ya lashe zabe saboda wani dalilin takardu ko wata shaida ba. Matukar wanda ya lashe zaben ya cika ka'idar sashi na 65 da sashi na 106 da sashi na 131 ko 177 na tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara. Kuma hakan in bai saba sashi na 66 ba da sashi na 107 da sashi na 137 da sashi na 182 na tsarin mulkin Najeriya na 1999. Ma'ana ba za a iya kalubalantar nasarar zaben mutum ba da rashin shaidar biyan haraji da hakan bai haramta mutum takara a tsarin mulki ba. Duk membobin jam'iyya na da ikon sanya baki don zaɓar wakilan da za su zaɓi 'yan takarar jam'iyya, hakan zai daƙile ɗauki ɗaura da ake yi. Jam'iyyu ba su da ikon tsungula kuɗin sayan takardun neman takara, sai dai su bi yadda tanadin dokar ya kayyade kamar haka. Naira 150,000 ga kansila a Abuja, naira 250,000 ga ɗan takarar ƙaramar hukuma a Abuja, naira 500,000 ga ɗan takarar majalisar jiha, naira 1,000,000 ga ɗan takarar majalisar tarayya, naira 2,000,000 ga ɗan takarar majalisar dattawa, naira 5,000,000 ga ɗan takarar gwamna, da kuma naira 10,000,000 ga ɗan takarar shugaban ƙasa. Bisa dogaro ga ƙarfin majalisar dokokin tarayya a sakin layi na biyu, sashe na biyu. Cikin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar yadda aka gyara ko wanda aka yi gyara, majalisar ta kafa ƙa'idojin gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi. Da haka ba za a amince hukumomin zaɓen jihohi su rika gudanar da zaɓen da aƙalla bai tsallake mafi ƙarancin mizanin adalci ba. Duk jami'in hukumar zaɓe da ya bada kayan zaɓe bisa buƙatar kotun sauraron ƙarar zaɓe zai fuskanci ɗaurin shekaru biyu. Wannan dai in ji jami'in labarun hukumar zaɓe Aliyu Bello, sai shugaban ƙasa ya amince da sabuwar dokar don ta fara aiki. Kuma ba lalle ba ne za a yi amfani da ita don zaben 2019.
To, a ci gaba da yadda ake duba tafiyar da sabunta katin rajista, bari mu tsoro mu kaɗan daga yadda wannan aiki ke tafiya, musamman a jihohin arewacin Najeriya, wannan karan ko a jihar Jigawa. Kana cikin shirye-shiryenmu da za mu kawo muku na gaba, za mu kawo muku wasu jihohin ma. A jihar Jigawa dai Adamu Halidu Boyi ya shaidawa Mahmud Kwari cewa wannan aiki na tafiya daidai, sai dai tambayan farko da Mahmud ya masa ita ce, ko sun haya ma'aikata ne ko ma'aikatansu ne zalla?
A wannan lokaci iya ma'aikatanmu suke wannan aiki. Aiki ne yadda suke yi ya zama kamar aikinsu ne na yau da kullum, ba sai mun ɗauki ma'aikata da za mu kashe musu ɗumbin kuɗaɗe ba, saboda haka ta zama ta gida ne. Ba wani daga waje wanda yake wannan aikin sai dai ɗan hukumar zaɓe.
An shiga wata na hudu da fara wannan aiki, tartibi menene kalubalenku?
Yanzu haka kalubalai da muka samu a baya dama shine na wasu wurare saboda nesa ba su iya zuwa, wasu wurare saboda yanayin harkan abubuwan tafiya kaman sai ka hau kwale-kwale ko wani dalili, kuma ga damina ta kan kama, shi yasa dole akwai wahala ka zo headquarter ta karamar hukuma ka koma. To, shi yasa ma hukumar zaɓe ta saurari kukan jama'a, ta yi wannan ƙari, kuma muka bayar bisa ga bukata. Mun ba wurare koda wasu wurare koda ba su da yawa, amma suna da wahala ta ainihin zuwa, mun ba su daga ƙarin nan, mun ba su domin ta rage musu wannan wahala.
Wani batu shine dazuka ya bayanin cewa yanzu damana ta sa fitowar mutane ta ɗanyi ƙasa-ƙasa ba kamar yadda aka fara ba. Wai a bayan mako mutane sun samu cikakkiyar masaniya cewa hukumar zaɓe na aikin wannan ba da katin zaɓe na rijista, la'akari da cewa yawanci kamar yadda ka faɗa a shalkwatocin ƙananan hukumomi kuke aikin nan?
Mutane sun sami bayani cikakke. Da farko dai mun kira zama ta masu ruwa da tsaki, stakeholders masu ruwa da tsaki a wannan harka, mun sanar da su. Bayan haka hukumar zaɓe ta buga poster-poster da take kiran jama'a da yadda za ka yi, mun sa su a kasuwanni, asibitai, duk wuraren da jama'a ke taruwa mun sa waɗannan poster a dukkan ƙananan hukumomi. Bayan haka kuma mun yi amfani da gidajen rediyo da jaridu, mun yi tallancewa muna wannan aikin, mutane su je ofishin hukumar zaɓe ta ƙaramar hukumar su domin a yi rajistar su. Har ma wanda yana da gyara ko sunansa ba a rubuta yadda ya dace ba ko shekarunsa, dukkan muna iya kana iya zuwa sai a gyara maka.
Misali, yanzu na zauna a Fatakwal ne wancan lokaci na yi rajista, kuma yanzu na dawo Jigawa, akwai abin da za a yi min ku?
Akwai abin da za mu iya maka. Za mu ɗauko ka daga Port Harcourt, abin da ake cewa transfer. Za mu yi maka transfer daga Port Harcourt ka dawo wurin da kake so ka jefa ƙuri'a nan gaba. Idan kana so ka jefa misali a Babura ne, daga Port Harcourt kake, za mu mai da kai Babura, Baburan ma rumfar zaɓar unguwar da kake.
Don haka za a sauya bayanai na kenan? Misali, za a yi misayin bayanan da nake abin da
yi misayin bayananka domin ka dawo bayananka ta Port Harcourt yanzu zai dawo bayananka ta Babura. Za a baka wani kati daban za a baka.
To kamar yadda nace ba iyakar hirar kenan ba, a cikin shirinmu na gaba za ku ji ƙari. Yanzu a madadin wakilanmu da suka hada da Babangida Jibrin, Nasir Adamu Helkaya da Mahmud Ibrahim Kwari, sai Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman, a yi sauraro lafiya.
‘Yan sa kai na maharba da kuma yan gato da gora kan mata kan muhimmiyar rawa a yaƙi da masu tada kiri bayan na Boko Haram, wanda sau tari akan ma fafata da su a fagen daga. To sai dai kuma duk da wannan kokari da ‘yan sa kan kan yi, akwai wani hanzarin da ba gudu ba, domin kamar yadda bayanai ma ke nunawa, akasarin ‘yan sa kan ne ma kan ɗauki ɗawaini kansu, yayin da kawo yanzu ma babu wani shiri na musamman domin kulawa da iyalan waɗanda aka kashe a fagen daga. Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharba kuma ɗaya daga cikin kwamandojin maharba a arewa maso gabashin Najeriya, ta ko bayyana yadda wahalar take a yanzu.
Muna taimakawa kanmu saboda mu idan muna tafiya da kudinmu muke haɗa kudi mu ɗauki mota mu tafi mu je iya inda mota za ta iya tafiya. In muka isa inda mota ba za ta iya tafiya ba mu karasa da mashina, in muka je inda mashina ba za su iya ba mu sauka mashina mu ci gaba da aiki da kafa. Mun muke taimakawa kanmu.
Ba ku miƙa ku kanku wajen hukumomi kamfanoni ko kuma a jama'a ne?
Mun sha yi kan amma taimakon har yanzu ina gani yana hanya ne.
To Aisha, ko kin taba samun tallafi a yaƙi da ƴan ƙungiyar ta Boko Haram?
Tun da na fara wannan aiki ni na san an taɓa bani 10,000 an bani 4,000 iya abun da na san ya shiga hannuna na taimako.
Yau kuma fiye da shekaru 2.
Shekara 3 ma.
Taimako kuke bukata ake muku?
Mu dai babban abun da muka fi bukata a yanzu muna karancin artashi, don kwata-kwata ma ba mu da shi ne kawai zance. Muna bukatan artashi, in za a taimaka mana artashi muke bukata. Don bindigogi waɗanda suke wajenmu mu za su yi mana aiki idan muna da kayan aiki. Ba mu damu da sai an bamu wani bindiga na soja ko menene ba. Mu namun nan na gargajiya wanda muka gada shi muke so, shi muka ba goyon baya 100%, shi muka fi jin dadin aiki da shi. Don haka mu samu masa abun aiki kawai shi ne bukatan mu. Bayan shi kuma kaman abun hawan da muka faɗa a baya ba mu da shi. Shugabanninmu ba su da ababen hawa, da kafansu suke yawo ko kuma su ɗauki kuɗaɗen su ɗauka mana shitan motoci mu tafi.
Ko a makon jiya sai da ma aka rasa wani jigo a kungiyar ta ‘yan sa kai Buka Jimeta, wani fafatawa da ‘yan kungiyar Boko Haram a Dagu da ke jihar Borno. Kuma Buka Jimeta da yake walakabi da kwamandan mutuwa kullum cewa yake ba gudu ba ja da baya.
Ni ne kwamanda Buka Jimeta na Gombe. Abin da ya faru da abin da Allah ya kaddara ba ma baya wuce ranansa. Abin da muka sa gaba mu fasawa za mu yi ba. Don sun bata mana rai mu bar aiki ba ta taso ba. Tunda mun jara yayi kyau ba za mu iya mu bari ba. Za mu ci gaba da yi din ne. Kasanmu ne ba za mu bari ba.
To sai dai ko yayin da wannan ke faruwa, hadakar kungiyar maharba a Najeriya na kokawa ne da shakulatin bangaren da suke cewa ana nuna musu. Alhaji Muhammad Usman Tola da ke zama shugaban kungiyar maharba a shi a arewa maso gabashin kasar ya ko bayyana kalubalen da suke fuskanta a yanzu.
Wallahi a duk wannan abun yana faruwa ba ma samu taimako a bangaren gwamnati ko kadan. Sai dai muna roko ne a sa mana hannu a taimake mu a irin wannan al'amarin ya faru haka. Dole ne akwai iyali, akwai kuma dole jama'a da yawa yake karkashin magidance iri kamar haka. Muna roko da ya taimake mu a taimaki kungiyar maharba yadda za su samu gudanar da ayyuka, don gaskiyan an yi haka an kara mana karfin jiki ne.
To ko anya gwamnatoci sun san da wahalar da ‘yan sa kan ke ciki a yanzu? Ahmad Sajo shi ne ma kwamishinan yada labaran jihar Adamawa ya ce suna sane da irin gudunmawar da ‘yan sa kan ke yi.
Idan ka ga har suka tafi ba su samu tallafi ba, watakila abin tafiyar ne ta tashi ta gaggawa, kuma hanyar da ya kamata su bi halattacciya ta samun tallafi daga gare mu watakila za ta dan musu tsawo kaɗan, shi sa suke yin haka.
Abu nufi kuna ba su kuɗaɗen kai tsaye ne ko kuma akwai tsani tsakani?
Na gaya maka dukkan harka tsakaninmu da masu harka tsaro muna yi ne ta hannun jami'an tsaro.
Waya take cika mana kuke ba da sunayen maharba ƴan manga a duwata?
A'a, wannan kuma ba abu ne wanda ni zan gaya maka ba. karka manta fa bayan tallafi na ihsani akwai sayan albarusai akwai sayan makamai akwai kuma wasu tallafi da muke yi wanda ya shafe abin nan da nasara ke kira intelligence wato harkan irin yan sandan ciki ko kuma abin da yake za a yi shi a bisa sirri don haka mu harkar tsaro ba harka ce da zaka fito kana gaya wa mutane a gidan radio muna yin kaza za mu tallafa musu za su tafi gobe za su je su yi harka a wuri kaza
kuma da menene dai manazarta harkar tsaro irin su Abu Muhammad na ganin su ma'aluma akwai rawar da ya kamata su taka
da farko dai matakin da wanda ya waɗanda ya kamata su fara yin wannan a mustana din musamman tun kafin ma a ce rin siyasa lawanta ko abin da ya kama da haka sune gwamnati tun a cikin al'umma ko masu dan hali ko abu ko da fitila ne tosuwa ne za su siya musu suna ba su ci saboda in kaman ba wuta tunda yanayin kasan namu za ga lokaci ba wuta to suna zagaya wato suna taimaka musu sannan ana ba su dan wani abu a ce ku dan ko su dan kashe ko su dan sai mu iyali abinci
Malam Abu Muhammad kenan kuma fata ma dai shine Allah sa ake tunawa da in sakan Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. Hey, bend your back low. She do it with no hands. Now stop, pop and roll. I'm smoking bubba. Yeah, they in trouble. I like the way she move. I'm undercover. Now everybody leaning. I make the crowd rock. Now go and walk it out. I see they on my chalk. She want that bubble gum. Is they a double mint? Two choosing me, so I know that I'm a win. It's all.
madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu amma da sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.